Daga nan birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Yanzu ma dai Sarkili Hashim Gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muka saki dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kasar Amurka ta tallafa wa kasar Jamhuriyar Niger da kayayyakin yaki da ta'addanci don ci gaba da karfafa takan tsaro a kasar. Kamar yadda aka saba kowane daren Asabar muna tafi da shirin tsintsiya madaurin ki daya da kuma shirin zauren dattawan arewa. Haka kuma muna dauke da shirin tasirin azumi a wuri na da kuma labaran wasanni. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. An kashe mutane akalla 5 wasu guda 12 suka ji rauni yau Asabar a lokacin wani kazamin fadan da aka gwabza tsakanin sojojin gwamnatin Somalia da na yan tsagiran Al-Shabab a yankin Bakol na kudu maso yammacin kasar ta Somalia. Jami'an soja sun fada wa VOA cewar yan ta'adda sun kai farmaki kan wani sansanin sojan gwamnati dake kauyen El Lahile kimanin kilomita 20 a yamma da Hudur babban birnin wannan lardi. Yan kungiyar ta Al-Shabab sun yi amfani da bindigogin machine gun da gurneti da ake cillawa daga nesa wajen farma sansanin daga kusurwoyi daban-daban da tsakar ranar yau Asabar, inda aka shafe kimanin awa daya ana musanyar wuta. Shaidu sun ce sun ga gawarwaki 5 na mayaka daga dukkan bangarorin guda biyu, to amma ba ba da rahoton jikkata wani farar hula a wannan fada ba. A yau Asabar, Prime Minister Britannia Theresa May ta gana cikin ofishinta na Downing Street da mutanen da suka kubuta daga mummunar gobarar da ta kama a wani bene a London. Kwana guda bayan da 'yan zanga-zanga suka yi mata tattas kuma yayin da adadin waɗanda suka mutu a gobarar ke karuwa. May, wadda take fuskantar suka kan yadda ta takali gobarar ta ranar Laraba wadda ta kashe mutane akalla 58, ta yi tattaunawar awa 2.5 da wakilan iyalan da abin ya shafa. Ba a bayyana abin da suka tattauna ba, to amma wani kakakin tawagar da ba faɗi sunansa ba ya ce sun gabatarwa da May jerin bukatunsu. A yau Asabar kuma 'yan sandan London suka ce watakila mutane akalla 58 gobarar ta kashe, adadin da ya haɗa da na mutane 30 tun farko aka tabbatar da mutuwarsu. Idan har ya tabbata cewa mutane akalla 58 suka mutu a wannan gobarar, to za ta zama mafi muni da aka gani a cikin London tun lokacin yakin duniya na biyu. Labaran suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wani alkali a nan Amurka ya watsar da shari'ar da aka yi ta mashahurin dan wasan barkwanci na Amurka Bill Cosby, wanda aka tuhuma da laifin yin fyaɗe bayan da gungun masu bin kadin shari'ar su 12 suka kasa daidaitawa tsakaninsu kan laifi ko rashin laifinsa. Masu bin kadin shari'ar sun shafe awa 50 suna muhawara ba tare da cimma daidaito ba a garin Norristown na jihar Pennsylvania, dangane da tuhumar da aka yi ma Cosby cewar ya ba wata mata wani magani ta sha ya yi mata fyaɗe a shekarar 2004. Nan take masu gabatar da ƙara suka ce za su sake gurfanar da shi a gaban kotu, kuma har yanzu yana fuskantar tuhumar aikata laifuka guda uku na yin fyaɗen. Cosby ya yi suna da wani shirin sa na talabijin da aka yi shekara da shekaru ana nunawa mai suna The Cosby Show. Shugaba Donald Trump ya ci gaba da kamfe a shafinsa na Twitter jiya Juma'a yana caccakar binciken da ake gudanarwa game da yiwuwar haɗin baki tsakanin kwamitin yaƙin neman zaɓensa da ƙasar Rasha. Trump ya rubuta jiya cewar mutumin da ya ce na kori darakta hukumar FBI yanzu kuma yana bincike na game da korar darakta hukumar FBI, bita da ƙulli kawai, inji shi. Wannan caccaka ta baya-bayan nan da Trump ya yi a shafinsa na Twitter tana zuwa ne a bayan da jaridar Washington Post ta bada labarin cewa mai bincike na musamman Robert Mueller yana bin sawun hada-hadar kuɗi ta sarkin Trump Jared Kushner, wanda babban mai bayar da shawara ne ga shugaban mahaifin matarsa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Kasar Amurka ta tallafa wa Jamhuriyar Niger da kayan yaki da ta'addanci a ci gaba da ƙara ƙarfafa matakan tsaro a ƙasar da take fuskantar hare-haren ungiyoyin ta'addanci irin su Boko Haram. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mumin Barma na da ƙarin bayani.
Waɗannan kayayyaki da aka kisa cewa darajar su ta haura miliyan 140 na sefa sun hada da kayayyakin kariya da na'urorin samarwa jami'an tsaro garkuwa daga dukkan wata barazanar dake da alaka da fashewar bom ko nakiya. Baya ga wasu na'urorin zakulo wuraren da aka dana ababen da ke fashewa irin na cutar da dan adam wannan tallafi wani bangare ne na gudunmuwar da Amurka ke ba nishar domin tunkarar kalubalen ta'addancin da kasar ke fama da shi inji Alhaji Idi Bara'u jami'in hulɗa da ƴan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Niger
kayan aiki ne da suka hada da la'urori na dakile duk wata bom ko wani abu mai fashewa waɗannan kayayyaki na taimaka masu ƴan sanda hanyar narkar da waɗancan kayan da ka iya fashewa bama-baman ba tare da an raunata ba ba tare da an samu asarar rayuka ba sun hada da wani silike wata riga ce wadda ke da hular kwano da takalma da kuma kariya idan ma bom din ta fashe to ba za ta yi illa ga wanda ke saye da irin wancan kayan akwai kuma la'urori da suka hada da karafa da kuma sauran la'urorin da za su iya nuna mashi ɗan sandar cewa da daga nesa an dasa wata nakiya a wani wuri domin shi dauki matakin da zai dauka
mataimakin shugaban hukumar ƴan sanda ta ƙasa Umar Musa da ke karɓar wannan tallafi daga hannun jakadiyar Amurka a Nishar ambassador Yunus Redek ya jinjina wa ƙasar ta Amurka saboda yadda ya ce take nuna kulawa akan matsalar tsaron da Niger ke fuskanta.
Ce material tun venant du réceptionnier tombe à point nommé.
Sannan ya jaddada cewa waɗannan na'urori za su taimaka wa ayyukan cibiyar yaƙi da ta'addanci ko bisa la'akari da cewa tuntuni wasu jami'an cibiyar ta Selil anti-terrorist suka samu horo a Amurka game da dabarun sarrafa irin waɗannan na'urori. Jakadiyar Amurka ta ce bayar da wannan tallafi ya biyo bayan tattaunawa mai tsawo tsakanin sashen kula da ayyukan yaƙi da ta'addanci a ofishin jakadancin Amurka a Niger da ma'aikatar gwamnatin Amurka mai kula da tallafawa ƙasashe a ayyukan yaƙi da ta'addanci. Saboda haka ta bayyana fatan waɗannan na'urori za su taimaka a cimma gurin da aka sa gaba. Matsalar tsaro wani babban kalubale ne da ke gaban gwamnatin jamhuriyar Nijar wacce ke ci gaba da ƙara tsaro da matakai. Kamar yadda a yammacin jiya majalisar ministocin ƙasar ta sanar da ɗaukar matakin tsawaita dokar ta ɓaci zuwa wasu watanni uku a yankin Difa mai fama da rikicin Boko Haram sai Tilaberi da arewacin Tawa da ke fuskantar hare-haren ƴan ta'addan arewacin ƙasar Mali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule, yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da jinnan da za ta kawo mana.
Tsintsiya madaurinki daya. Masu sauraron tsintsiya madaurinki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau za mu dubi irin rawar da ya kamata iyaye su taka wajen yi wa 'ya'yansu tarbiyya mai kyau. Sai a biyo mu a hankali. Wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu ya jiyo mana ra'ayin wasu daga Yola jihar Adamawa akan tarbiyyar da ya kamata su bai wa 'ya'yansu domin su zama mutane na ƙwarai.
Sunana Charity Kandegarva. Ni ne Northeast Co-Coordinator na Interfaith Mediation Center, Northeast Region. Gaskiya a zamanin da muka samu kanmu yanzu matasa suna da rashin tarbiyya sosai. Matakan da nake gani da ya kamata iyaye su dauka shine a nuna ma yaro tun daga farko a gida domin tarbiyya daga gida ya kamata yaro ya fara samu. Kuma tarbiyyar nan ba sai an bari yaro ya girma ya kai a ce shekara 10 sha kafa an nuna masa tarbiyya ba. Tun yaro ya san hagu da daman shi, musamman kamar a ce shekara 4 zuwa 5 haka ya kamata a nuna ma yaro girmama na gaban shi. Sannan kuma idan yara sun girma kamar sun kai irin shekara 15 zuwa 20 nan, kaga lokacin balaga, lokacin sha'anin suna da wuya. Abunda iyaye ya kamata su yi shine janye jiki daga jikin yaran nan ba. Ya kamata iyaye su jawo yaran nan kusa da su, su maida yaran nan abokanan su. Domin me? Za su yi abokai a waje. To abokanan su na wajen nan kuma za su iya su sa su abubuwan da bai kamata ba. Amma idan iyaye sun sa ƴaƴan su sun zama abokanan su, za su iya su musu magana su ji, za su iya kawo musu maganganun da suka samu a waje, za su ga musu a'a wannan bai kamata ba, wannan ba daidai ba. Amma idan baka yi aboki da yaron ka ba, baka san me yake a waje ba, ba za ka san yadda zaka tabbatar da shi.
Sunana Hurairah Muhammad. Abinda iyaye ya kamata su yi shine su san dawa dawa yaran su suke fita da su, wa'inne ne abokanayen yaran su, ina suke zuwa, sannan su sa lokaci idan karfe 9 yayi danka bai dawo gida ba ko yarka bai dawo gida ba, to ka nemi ka tambayi dalili me yasa bai dawo gida ba. Sannan kuma su san makarantar da za su sa yaran su, don akwai makarantu da yawa da ba su da tarbiyya a cikin makarantar, malaman din ba su koyawa yaran tarbiyya. Kuma akwai ƴan iska da suke shiga cikin makarantar, su ba dalibai ba, sannan su je suna bata daliban wasu makarantu. So duk ire-iren wa'innan ya kamata iyaye su je su dubi menene su dinga monitoring activities na yaran su a makaranta.
Da farko iyaye su ya kamata su ji tsoron Allah, su san amana ne na Ubangiji yaro in ya baka haihuwa albarka ne da ni'ima nasa, ya hana wani kuma haka yaso. Ya zammana dole ne a tarbiyyatar da yaran nan ta hanyar da ya kamata, misali a sa su makaranta ta addini, a fahimtar da su menene addini, menene illan sa ga tarzoma, ya ya kamata yaro ya girma, sannan kuma a isar da su cewa su din nan fa zuwa wani lokaci za su kasance iyaye na wasu na dai kenan. Na biyu, akwai bukata a sa yara ilimin boko. Bokon nan shine zai zuwanzar da su zamantakewa da al'umma, ka ba diga aji ɗaya na primary school mu'amala ne da jama'a da nuna hakuri. Yaro wanda kai ka girme shi shekara amma ya kai ka azuzuwa zai ladabtar da kai ba yadda ka iya, to na ake fara tarbiyya. Sannan a hankali har yaro in ya kare karatun sa ya sami koda jami'a ne ko makamancin haka, ya riga ya samu mu'amala da jama'a, karantu zamani ya karantar da shi hakuri, ya karantar da shi hanyar da zai bi ya zanna lafiya da iyayensa da duk wani jama'a zuwa gaba, har ya zo ya aure shi ma ya zama uban wani.
Jawwa buba na mace yana da kyau in ta tafi ba kwa tare, addu'a ka shine babba. Sannan kuma ya na mace ta zama abokawarka, ke uwa ya na mace nan kawace, domin duk damuwanta kuna tadin nan ta daidai zaka gane, in akwai inda take son ta kauce duk zaka gane. Kuma tadin da ke nan yana ilimantar da ita, don kana gaya mata abun da bai kamata ba da kuma abun da ya kamata a yi. In wannan ba ki zai ce to wannan fa hanyar da kike doka wannan, ko kuma ka wannan da kuke tare da ita nan, tadin da kuke da ita nan ba zai abun nan naki ba, don haka ki canja kawa. Kuma da namiji shi yana da kyau a sa mishi ido irin abokanan da suke tattare da shi, domin ka san yanayin zamanin mu yanzu nan, ƴan mazan din shaye-shayen nan ba ma abin da yafi muni kamar shaye-shayen nan. In har zai je samu wani aboki ya bi su, su je su kama shaye-shaye, ko kuma su je suna ta barna a gidajen mutane, bai da amfani.
Sunana Aishatu Idris. To hakika ba za a ce iyaye ne gabaki ɗaya da laifin ba, don waɗansu iyaye suna kokari, waɗansu ne dai akwai sakaci, especially yaran masu kuɗin nan su sun fi ta ƴaƴan su fiye da ƴaƴan talakawa, saboda zaka gani masu talakawa suna kokarin tarbiyyantar da ƴaƴan su, amma idan suka fita sai ka je ka gani wani yaron din ya bijire maka. Yanzu kaman a zamanin yanzu har akwai wani kira da ake ma yara kanana wai ƴan shila da aka samu mana yanzu, zaka ga yara ne kanana sun bijire. Sannan kuma environment, irin yanayin guri yana bata yara, saboda in ka tarbiyyantar da yaran ka in suka fita wajen sawoyin su sai ka ga sun sauya, sun zama ma wani iri abu daban.
Ana so mu jaka da iyaye su tabbatar da cewa sun ba ma ƴaƴan tarbiyya na gari, saboda sai an samu tarbiyya na gari ne shine za a samu fara amfani da su wajen fannin siyasa ba. Amma mutum baka ba yaro ka tarbiyya na gari ba, ya kasance ya lalace da gida shi, to shi zai ba dan siyasa dama da ya amfani da wannan yaro, ya kasance ya bi da shi a lokacin tsara zuwa da kuma kawo shi cikin lafiya a al'umma. Don haka ina kira ga iyaye kamata su da su gudu wurin abokanan ƴaƴan su tare da sannan kuma ƴaƴan su suka tashi su ina suke zuwa. To wannan abubuwa zai kamata, ina ga iyaye yana sa da muhimmin rawa da ya kamata su taka, saboda cewa mun ba ƴaƴan mu da abin nan da tarbiyya na gari, amma bai kamata a dinga mai da matsalar kan cewa ɗan siyasa ne kawai suke amfani da dama, ɗan siyasa zai amfani da dama ne ya samu wani yaro ya riga lalace, amma ya samu yaro kuɗi wanda yana tarbiyya na kiro bana zai amfani da shi wajen bangar siyasa, amma wani ɗan yaro ya riga lalace kaga tarbiyya daga wajen iyaye su da take, a ɗan siyasa samu dama ya amfani da wayannan yaran wajen tara sauran zai a siyasa ko kuma wajen bangar siyasa.
Sunan sunana Asma'u Aliyu nace shugaban kungiyar tallafa mata musulmai da marayu ta Najeriya ta jihar Adamawa. Akwai wani abu rashin jawo ƴaƴayen mu kusa da mu. Ba ma jawo ƴaƴayen mu, a kullum ƴaƴayen mu suna nisa. To wannan abu ina gani iyaye mata, wannan abu yana kawo rashin fahimta har ya ma muke tarbiyyar ƴaƴan mu. Domin da zarar mun ja ƴaƴan mu jiki zamu san wani ɗan hali suke, wani irin abokana suke tafiya da shi, da wa suke harka. Daga nan zamu san wani irin tarbiyya zaki ba ma ƴar ko wani irin goyon baya zaki ba ma danki ko ƴarki. Don haka wajibi ne mu iyaye mu sani cewa lalle mu jawo ƴaƴan mu sani damuwan su, mu saurara, sannan kuma ki rinka nuna masa Allah abinda Allah ya ce da kuma abinda Annabi ya ce. Wannan shine yawan fada da yawan duka duk ba shi bane, nuna masa Allah. Idan ya san Allah yana fahimtan matsayin Allah, to da iko Allah daga tarbiyyar danki zai tafi yadda ake bukata.
Sunana Joseph Zamdayo. Na daya zan ce zaka ga lokacin da yaro ya kamata ya zauna tare da iyaye, to ba a samu attention na iyaye. Eh da za a samu iyaye suna wani harkan su daban a waje, musamman ma yanzu wajen gidan shaye-shaye, wajen karta, yara ba su samu zarafi da za su zauna tare da iyaye domin su samu ba'asi daga wurin iyaye. Wata rana iyaye za su zo gida yaro ya riga yayi barci, wata rana kuma in yaro ya tashi daga barci iyaye sun tafi, to da wuya yaro ya iya ya samu ya fahimci abin da duniya yake ciki. Haki na wajen koyar da yara na addini iyaye suke da shi. Idan yaro ya tashi da tarbiyya ya san addini, ya san baban, ya san attention na baban a gida, to yaro ba zai iya fita ba, domin zai fita ma baba zai tambaye shi ina zaka je. Saboda haka duk lalacewar al'amura yanzu duka a hannun iyaye ne, ko da shike akwai waɗansu yara da suke fita a kashin kansu suna samu attention na baban, amma sai su je su lalace daga waje ko a makarantu, wannan kuma sashin daban ne. Amma mafi yawa 75% daga iyaye ne problem da yake same mu yanzu.
To yanzu kana ganin cewa me ya kamata iyaye su, musamman don ka tabo wani batu na yara da basa gaban matasa da basa gaban iyaye su?
Gaskiya iyaye ya kamata su koma ga Allah, kowane mutum ya shirya kansa, domin Allah in ya baka yaro ya baka amana ne, domin zai tambaye ka ranar gobe kiyama yadda kayi da ƴaƴanka, because baka bashi attention ba, kuma ba a baka yaran nan domin ka wulakantar da su ba. Wulakantar da ƴaƴa, hatta waɗansu mutane ma yara ba su girma a hannunsu, sai kaga suna girma akan lai barkatai haka. Duk fault na iyaye ne.
Masu sauraro, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, kada a mance sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. A halin yanzu kuwa, a madadin wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu da ya samo mana waɗannan ra'ayoyi akan tarbiyyar yara, Jummai Alice daga birnin Washington DC nake cewa a huta lafiya.
A gaida Jummai, yanzu kuma ga Ibrahim Garba da zauren dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Ina mai farin cikin sanar da masu sauraren mu cewa daga sati mai zuwa, wato 24 ga wata, za a ci gaba da jin El Hikaya da yadda ta kaya a makon da ya gabata. Yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai yau su ne tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Lawal Kaita da ke garin na Kaduna, da kuma Professor Thomas Adeyanju wanda shi ma ke garin na Kaduna. Ga Alhaji Lawal Kaita.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan uwana an Najeriya, abun nan ke roƙo a yi adalci, a sa adalci, a sa fahimta, a dubi kuma abin da ya kamata a yi. Dukkan mu mun san gwamnatin da ta wuce sun saci kuɗi ba iyaka da adalci. Idan ana ba da bayani sai ka ji hankalin ka tashi. To an yi ɓanna, abin cika ɓannan nan dole ne. A nemo kuɗin nan da aka sace shi ma dole ne a taimaki ƙasar, a taimaki mu. Amma ba duk abin za a yi na so a san adalci. Adalci shi ne mafi yawa abin da ka zo ka iske shi za ka bincika. Amma ba adalci wani ka bincika abin da ka shekara goma ba a zuwa ƙarshe. Allah ba can mai kawata. Amma wanda ka zo ka iske ana yi ka hau ko hanyar ka ne ka bincika. To ko shi din ma sai a sa adalci a wurin mai cika. Na san hali na san shekara 30-40 da suka wuce na san mai adalci ne. Na san mutumin kirki ne. Na san mai gaskiya ne. To ya yi gaskiyan nan da adalcin nan. A wannan abin da ya sa gaba. Kada ya zaki. Kada ya zaki. Abin za a yi mutanen nan a yi da adalci da a sasanta a yi adalci. Amma duk inda kuna suke ga Allah a matsa masu sun dawo da kudin nan. Amma Allah ya sani. Yanzu mutanen Najeriya sun kwana kuka da tsananin rashi. Babu kuɗi. Babu ba zai da kuɗin nan suke ba. An yi zuwa wuri wannan mutane. To an zo su a saki mu mutane su sama. To sama bai yi. Wallahi kullum mu ga ake nan da ina faru gona na ga mutane babu kuɗi babu kuɗi babu kuɗi babu kuɗi babu kuɗi ana wannan kuka. To na roƙon gwamnati hanyar duk za ta bige kokari da Allah ta kawo sauƙin wannan abu. Kada mutanen su fara Allah ya isa. Kada mutanen su fara galibiya da yau. Amin da gwamnatin Buhari ke yanzu kowa na so. Kowa na jin daɗi. Wanda duk ya zalunci ya yi ɓanna ya sata. Ya biyo a kama sai ya kawo kuɗin. Ba sai an ɗaure shi ba. Ya dawo da kuɗin nan ya ba. Amma a Najeriya kuɗin su. Allah shi wani ta kama a mashara ta da ya mashara. Amma rashin kuɗin ana a ƙasar nan ya fara isa. A samu hanyar da za a yi a sassauta. To, yanzu shirin Muhammadu Buhari ya ce cikin Septemba nan zai zama da soci. Septemba ya muka 18 wata kwana 12 da kai. Cikin kwana 12 ya zama da soci. In Allah ya yarda. To shi minista ko wanda san du president ko gwamnati sai na da wanda zai iya aiki da shi. Ko wanda suka saba da ko wanda zai iya aiki da shi kuma mai gaskiya. To tatta tantance gaskiyan nan yanzu kamar wanda ya ba controller na customs amma kada dukkan mu san shi duk wanda san shi ya san mutum kirki ne duk wanda san shi ya san amintacce ne duk wanda san shi ya san mai gaskiya ne kamar wanda da dadi. To kusan shekara shekaru ana kwada tsakanin manoma wani masu shanu da fulani da wani da kullu adina aina aina ai tarama a ce ana yi gambar ana yi katsina ana yi kwada tsakanin dan uwa da dan uwa ba shi da amfani ko ba ta ba kun gasa ko da ka yaka abin da ke roƙo gani.
Shi ma Professor Adeyanju ya ce
assalamu alaikum jama'a. Akwai matsaloli da suke ci mana tuwa ƙwarya a wannan ƙasa. Kila da yadda Allah mu samu mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci a can arewa gabashin Najeriya waɗanda ake kira Boko Haram. Don Allah a samu gwamnati ta yi iyakacin ƙoƙari ta samu dai ta kawo zaman lafiya a wannan sashi domin ba za mu samu cigaba ba. In dai waɗannan na ci mana tuwa ƙwarya da tashin hankali mutane ba za su samu su zauna sosai ba su koma gonakinsu da abubuwan da suke yi. Za mu so kuma mu roƙi gwamnati musamman ga mu ƙasa mai petrol mai mai wai ba mu sai ya fito daga wata ƙasa daban abin da ban kunya kuma yana ci mana tuwa ƙwarya yana hana ruwa gudu. Gwamnati ta taimaka ta shawo kan wannan matsala ta wato ta petrol. Na uku ko na huɗu da zan ce akwai matasa da yawa da ba su da aiki. Sun gama university nasu jami'a ta su amma ga su nan ba aiki. Gwamnati ta yi ƙoƙari ta samun samari matasa aiki wato employment a Turance. Ana buƙatar su ƙwarai-ƙwarai da gaske domin in babu wannan fa ba za a samu zaman lafiya ba. Na huɗu ko na biyar sai kaga malaman makaranta musamman ma wanda sai koyarwa primary an yi wata da wata ni ba a biya su albashi ba ko ko an biya su ma albashin ba wani abu ba wani abin azo a gani bane dan tsugur ne sai kaga wai an ce an biya mutum rabin albashi ko ma ba a biya shi ba wata da wata ni to idan muna son ci gaba fa ilimi yana cikin na farko da za a tanada a dinga malamai albashin su a galibi dai naga mun tattaba abubuwan da ya kamata a lura da su bangan mu dan Allah da Annabi a taimaka mana a mana gwamnati da tsoron Allah da kuma tunawa cewa fa zamu koma ga Allah mu kuma magoya baya tunda Allah ya ba mu sabar gwamnati sai mu bi bayan su da addu'a da kuma dai bin doka yadda ya kamata to gaggadin nawa kenan muna fata Allah zai karbi addu'ar mu kuma dai ina fata manyan namu suna jin mu a huta lafiya
haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
a gaida Ibrahim To jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC yanzu kuma sai tasirin azumi a wurina.
Masha Allah, sunana Mahmud Mukarrab dan Bauchi. Alhamdulillah, mun ji azumi dai azumi ya zama wajibi a kaina mu zai na musulmi saboda ina daga cikin shiga da musulunci. Allah ya wadanta mana azumi dole ne akan musulmi. Yake na biyu kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake biya wa ibadan dan azumi, shi ke sani azumi. Mai mun ji azumi kuma a gare ni a gaskiya tsakani da Allah yakan ƙara min lafiya, yake ƙara dukkan akan azumi, zo naka samu da karuwar lafiya, yake rage yake abubuwan da basu kamata ba, ban gani musu dace ba, kuma zo gurin musu dace. Alhamdulillah.
Sunana Honorable Tashiwa mai turare to alhamdulillah watan azumi dai wata na mai albarka cikin wata 12 Allah ya zabe shi wata na rahama na jinkai na daiwata bayi daga wata zuwa aljanna wata na mai muhimmanci he da duwai aka so saboda haka ina ba da shawara ga musulmi mu jajirce game da ibada musamman wanga lokaci kai abu guda za a linka maso 10 idan kai 10 za a linka maso 100 idan kai za a linka maso
To Allah ya sa mu dace. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafa ta Najeriya NFF tana nan tana duba yuwuwar sauya bigiren da babbar kungiyar kwallon kasar ta Super Eagles take karbar bakuncin wasanninta na gida daga filin wasa na Godswin Afadio dake birnin Uyo na jihar Akwa Ibom zuwa wani wajen. Najeriya ta jima da dawowa da buga wasanninta na cikin gida a filin na Uyo bayan da ta baro Kalaba to amma yawan rashin nasara a wasanni a wannan filin ya sa hukumar ta NFF take shawarwarin canza bagire a makon da ya gabata ma Najeriya ta karbi bakuncin kasar Afrika ta Kudu a wasannin neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afrika inda Najeriya ta sha kashi da ci 2 da nema a Uyo din yanzu haka hukumar ta NFF tana shawarar yin amfani da filin wasa na Fatakwal domin karbar bakuncin kasar Kamaru a wasannin neman gurbi ta gasar cin kofin duniya yayin da kuma ake fatan kammala gyare-gyaren wasu filaye a Kaduna da Abuja yau ne aka so mafafata gasar kwallon kafa ta zakarun nahiyoyi ta hukumar FIFA a kasar Russia kasashe takwas ne ke fafatawa a rukunoni biyu na gasar da suka kunshi zakarun nahiyoyi 6 da zakarun gasar duniya da kuma mai masaukin bakin gasar ta duniya mai zuwa rukunin A na gasar ya kunshi kasashen Mexico da Portugal da New Zealand da kuma mai masaukin baki wato Russia yayin da zakarun nahiyar Africa wato kasar Kamaru take a rukunin B tare da kasashen Chile da Australia da zakarun duniya wato kasar Jamus a wasan farko ta bude gasar mai masaukin baki wato Russia ta doke New Zealand da ci 2 da nema Shahararren dan wasan kasar Portugal wanda kuma yanzu haka yake rike da kambin gwarzon dan kwallon duniya Cristiano Ronaldo ya bayyana kudurinsa na barin club ɗinsa na Real Madrid dake kasar Spain sakamakon zargin da aka yi masa na yin coge wajen biyan haraji masu gabatar da ƙara a kasar ta Spain sun zargi Ronaldo dan shekaru 34 da yiwa hukumomi almundahana na miliyoyin euro wajen biyan haraji lamarin da dan wasan ya musanta wasu majiyoyi sun ce lamarin ya bakanta wa dan wasan rai matuƙa har yake fatar barin kasar baki daya Ronaldo ya koma Madrid ne daga Manchester United ta Ingila a shekara ta 2009 kuma a watan Nuwamban da ya gabata ne ya rattaba hannu a kwantaragin shekaru 5 da kungiyar Murtala Faruk Sanyinna Muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Da da wannan komawa ka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu amaladin Ibrahim Alfa Ahmed da ya tana gabatar da shirin da kuma Salaman Abu da ya hada shirin da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau Mr. Filhashi Guman nake cewa ku kwana lafiya assalamu alaikum.